أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره مقدار العزيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ونقول ما الله مدهوك ينصركي da ba mu ikon zannawa a wannan lokaci mai albarka domin fara gabatar da wannan karatu na wannan littafi mai albarka, wato littafin hadari, wanda littafi ne mai yawan albarka, yana daga cikin littattafai wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu albarka mai yawan gaske, wanda kuma al'ummai marasa iyaka suna amfana kuma za su ci gaba da amfana da shi a cikin koyon wato ibada na yanda za a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, musamman abin da ya shafi sallah. Malam ya ce bismillahirrahmanirrahim, صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أول ما يجب على المكلف تسهيل إيمانه. يجي فرقان أبن ديك وجب على المكلف شيني ينقنت إيمانا سا. شي مكلف شيني متن بالغي mai hankali wanda labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cin masa, to wanda ya tarar da wa'annan sufofi guda uku shi ake ce mu mukallafi. To farkon abin da yake wajaba ga shi mukallafi wanda wannan nauyi yake a kansa na ya bauta ma Allah, abu na farko shine tashihu imanihi, ya inganta imaninsa. Domin su dukan ayyuka da ake gabatarwa na addinin musulunci sun ginu ne, wato an dora su ne akan shimfiɗa ta imani. Da yadda aiki ya kai ga kyau a zahiri kuma ya ƙayatar, to idan ya zama cewa a baɗini babu ingantaccen imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wanda yake gudanar da wannan aikin, to wannan aikin ba aiki bane wanda za a karbe shi, aiki ne ɓatacce. Saboda foundation din da aka ɗora aikin a kansa foundation ne wanda yake na toka lalatacce, to shi yasa dole ne abinda ya wajaba ga dukkan musulmi ya zama cewa yana da imani, ingantaccen imani, kyakkyawan imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sannan ne dukkan ayyukan da zai yi sai su zama karbabbu kuma ayyuka girtattu. Shi kawai imani shikashikansa kamar yadda muka sani guda shida ne: imani da Allah, mutum ya yarda akwai Allah, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya, sannan mutum ya shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato manzon Allah ne, Allah ne subhanahu wataala ya aiko sa. Imani da Allah da manzon Allah kenan. Abu na biyu, imani da mala'ikun Allah masu girma. Mutum ya yarda da cewa lallai Allah yana da wasu bayi waɗannan bayan Allah ne ya halicce su, ya zaɓe su, ba su ci, ba su sha, ba su sha'awa, ba su da wani aiki sai bauta ma Allah, kuma ba sa saɓa ma Allah, su ne mala'iku. Dole mutum ya yi imani da wannan. Abu na uku, mutum ya yi imani da littattafan Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke tsarkaka, ya yi imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya saukar da wa'innan littattafai at-taura injila zabura alqur'ani suhufi ibrahim suhufi musa mutum ya tabbatar da cewa yayi imani da wa'innan littattafai abinda ke cikin su sako ne daga Allah na hudu imani da manzannin Allah waɗanda suke kamammu ga barin sako waɗanda ba sa saba ma Allah mutum ya imani da cewa waɗannan manzanni da gaske ne Allah ne ya aiko su su ɗan aike ne daga gurin Allah abu na biyar shine imani da ranar lahira mutum ya yadda yayi imani cewa lallai akwai wata rana da za ta zo Allah subhanahu wata'ala zai tayar da bayi tun daga farko har na ƙarshen su domin yi musu hisabi wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa sakamakon sa ya kyautatu ya tafi gidan aljanna wanda ya samu akasin haka kuma ya tafi akasin gidan aljanna Allah ya mana tsayi mutum ya yadda cewa lallai za a tashi Allah zai tada bayi bayan mutuwan su a wannan rana na shida shine mutum yayi imani da kadara imani da kadara na alkhairi ko na sharri mutum ya tabbatar da cewa lallai dukkan abin da yake sauka Allah ne ubangiji madaukakin sarki ke hukunta shi abin nan mai dadi ne ko mara dadi to wannan sune shikashikai na imani to dole ne mukallafi ya zama cewa ya inganta imanin sa saboda da ingantaccen imanin nan ne kadai ayyukan duk da yake aikatawa a cikin bin Allah subhanahu wata'ala za su zama karbabbu sannan kuma idan Allah laba a can cikin zuciyarsa a sami zuciyarsa tana da kyakkyawan gasgatawa akan wayannan abubuwa ba wai bakin sa bane kadai yake furta su amma zuciyarsa kuma tana musa su a same shi mai tsananin sallamawa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ake cewa mumini samun wannan shimfidan kuma shine za a samu foundation na dukkan ayyukan da bawa yake aikatawa za su samu gurin zama thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi sannan mutum kuma ya sani abinda zai gyara farallan ainihinsa da shi ya san abinda zai gyara farallinsa na ainihi da shi ka ahkamis salati wadhaharati wasiyami kamar hukuncin sallah da hukuncin tsarki da hukuncin azumi shi farali na ainihi shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta shi a gare ka kuma wanin ka bai iya dauke maka wannan abin dole sai kai kayi shi misalin farali na ainihi a cikin harkoki na mu'amala ta dan adam ne da kullun shine cin abinci ko shan ruwa biyu ka ji kishi sai wani ya sha maka ruwa dole kai da ka ji kishin nan kai zaka sha wannan ruwa to faralan ainihi shine misalin wannan dole ne mutum shi zai yi sallah da kanshi dole ne mutum shi zai yi tsarki dole ne mutum shi zai yi azumi ya zama cewa mutum ya aikata waɗannan abubuwa to neman hanyar da zai gyara inganta waɗannan abubuwa da Allah ya farlanta masa faralin da ya zama dole da kan ya zai yi to shi ma wajibi ne bayan an inganta imani wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillahi wajibi ne ga mutum ya kiyaye dokokin Allah wa yaqifa inda amrihi ya tsaya nan ga umarnin Allah wa nahayhi da haninsa idan an ce ga wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala ya gindaya wa bayi ya ja layi a kan shi cewa kar a shallake kada a aikata kaza to kada a gaka kana shallakewa idan ka an ce ga wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala shine ya wajabta a aikata shi to a gaka kana bakin kokarin ka wajen aikata wannan abu to wannan shine abin da ake nihi a nan wajen sannan shi game da farallan ainihin can mafi girman wajibi da ke kan bayi bayan imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sallah. Saboda sallah wajibi ce. Wajibi ce mai tsananin mai ƙarfi sosai a cikin musulunci. Da aikin da za a yi idan ya zama cewa sallah bata samu ba ta ingantu ba, to aikin nan kusan a cikin musulunci aikin banza ne. Domin hadisi yana cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. Aw kama qala alayhi salatu wassalam. Farkon abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi bawa hisabi da shi na aikin sa ranar lahira shine sallah. Shi yasa yana daga alamar mutum mai imani ne, mutumin kirki ne, yana son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gashi yana yin sallah. Idan kaga mutum yana wasa da sallah, to wannan mutum ba shi da imani. Dole ne mutum ya san kuma yadda zai inganta sallah din, ya koyi yadda ake tsarki, ya koyi yadda ake alwala, ya koyi yadda ake yin sallah a gurin waɗanda suka santa, sannan kuma ya yi ta cikin kyautatawa zahiri da baɗini gwargwaron yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa. To wannan shine alamun cewa imani ya zanna a cikin zuciyar bawa. Amma dai da kake tunanin kana da imani idan ka ganka kana wasa da sallah, to wannan alama ce da ke nuna cewa imanin nan naka bai zanna a cikin ruhinka yadda ake bukata ba. Wa yatuba ila Allahi qabla subhanahu qabla an yasqada alayhi. Sannan ya tuba zuwa ga Allah, sarki ya tabbata ga Allah. Qabla an yasqada alayhi, tun kafin Allah ya fushi da shi bawa da. Tuba a cikin musulunci wajibi ne. Tuba a cikin musulunci umarnin Allah ne. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atukum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tuban zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muku zanubanku kuma ya shigar da ku aljanna. A wata aya Allah ya ce wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wasu da ka tuba ba zaɓi ba ne a cikin musulunci. Ko ka yi laihi ka tuba, ko ba ka ga laihinka da aikata ba ka tuba. Sharaɗan tuba kuma guda uku ne. Na farko annadamu alama fata. Mutum ya nadama ga abin da ya wuce. Ko shuruɗut tawbati annadamu alama fata. Sharaɗan tuba su ne mutum ya nadama ga abin da ya wuce. Abin da mutum ya aikata na zunubi a baya wanda yake saba ma Allah ne, to yanzu ya ji cewa wannan abin aikata shi haramun ne, abin hani ne, to yayi nadama, yayi bakin ciki, yayi dana sanin aikata shi a cikin zuciyarsa. Abu na farko da ake nema kenan. Wani yato Allah ya uda ila zambin, da kuma niyyan ba zai sake komawa ga aikata wannan zanubin ba. Fima baqiya alaihi min umrihi, a cikin abin da ya saura na rayuwansa. Sai sha alwashin da in Allah ya yarda wannan abu da na bari ba zan sake komawa ba, Allah na tuba. Wa an yataraka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha. Wannan shine sharadi na uku. Sannan wa an yataraka al-ma'siyata, wajibi ne mutum ya bar saba ma Allah fi sa'atiha, a cikin lokacin da yake saban Allah din. In kana mutalabbisan biha, in ya kasance mai shudanya ne da saba ma Allah din. Mutum ne yana aikata zunubi, sai sako ya zo mashi cewa wannan zunubin da yake, wannan abin da yake aikatawa haramun ne, shari'a ta hana, to abin da ake bukata nan take daina aikata abin. Idan a lokacin da aka yi maganan yana cikin aikata abin ne, wannan shine imani. Ba a so hadari ne babba, mutum yana aikata zulaifi, yana aikata zunubi, a masa wa'azi, a gaya masa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce game da aikata wannan abin, kuma ya shuɗe ya ci gaba da aikata shi ba tare da bari ba. Shi ne malai ya ci gaba da cewa wala yahillu lahu an yuwakkira tawbata, baya halatta ga mutum ya jinkirta tuba. Jinkirin tuba hadari ne, saboda mutum bai san rayuwarka ba a hannunka take ba, tana a hannun Allah. Baka san wai wani lokaci bane zaka mutu, zaka koma zuwa ga Allah. Kuma idan mutum ya mutu yana aikata wannan aiki mummuna, to kaga an samu babban matsala kenan. Shi yasa a kowane lokaci ake so mutum ya riga ganin cewa ai mutuwa kawai ga ta nan mata taho ne za ta dauke shi wannan tunanin ganin ko da yaushe zai iya mutuwa din nan zai sa masa tsoron Allah da gudun saban Allah dan kada mutuwar ta zo yana cikin saba ma Allah wala ya kulo hatta ya hadiyana Allah kana mutun yace a ai mu sai Allah ya shirye da mu wani ka bar saban Allah ce ai muna nan sai Allah ya shirye da mu wannan magana hadari ce fa innahu min alamati shiqai wannan yana daga alamar rashin arziki a lahira wanda bai da arzikin lahira ne kadai za a rika gaya masa abin da Allah ya haramta shi kuma ya rika cewa a yana nan suna jiran Allah ya shirye da su ai Allah ya shirye da kai tunda har ya turo wanda zai sanar da kai abin da kake aikata wannan laifi ne kuma ba daure ka akai aka ja ka zuwa ga aikata wannan laifin ba yadda kake aikata shin nan ka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta dauri ni ya barin aikata shi ka cire hannunka yanzu misali wanda yake shan wani abu wanda Allah ya hana a sha misali ba wani bane yake dauka bulala ya tudukan shi cewa na he kasha ba kuma wani bane yake dauka shi ya danne shi ya dora mashi a shine yake dauka kudin shi ya je ya sau abin duk inda zai nemo shi ya nemo kuma ya zo ya sha kuma abin Allah ya hana shi yasa kaga a cikin wannan akwai zan san zuciya da ribarta na shedan a ciki shi yasa sai yake gaya mana wato cewa sai Allah ya shirye da mu din alama ne na rashin arzikin lahira iman alama ne kaga mutum ya ci gaba da shude ya shude cikin aikata irin haka din bai bari ba har ya mutu haka kaga ai akwai matsala wal khizlani kuma alama ne ta tabewa wadamsul basirati da kuma shahiwan basira wala basira ne kare za a ce mashi bari aikata abin nan Allah ya hana yace a muna nan sai Allah ya shirye da mu ko kuma ya rika taswifi da tuba din yana cewa ai ba an Allah ya da za mu tuba ai kwanan nan dai mutun zai zo ya bari to kwanan nan din nan da kake ambata kana da garantin zaka kara awa daya ne da haka iban makanka wasu kwanaki da kake ambatan cewa in sun zo sannan zaka bari so da haka mu ji tsoron Allah idan al'amari ya zama haramtacce a cikin shari'a to mu bar abin nan gurgurdan iyawan mu mu nisance shi mutakan nisanta saboda kada mu jo muna aikata shi muna shan alwashin tuba a gaba kuma mu zo lokacin da muke tunanin in yazo din mutuban ba za mu kai lokacin ba kuma dan adam a cikin irin wannan yana haka mu kan ya tarko ne kawai za ka ga ko lokacin da ya iba din cewa idan lokacin ya zo zai tuba to idan lokacin ya zo ma sai ya kare iba wani lokacin gaba kaga akwai riba cewa shedan shi yasa ya ambace shi a sama wajibu alaihi hibzu lisanihi min alfahsha'i wal munkari wajibi ne ga mutum ya kiyaye harshensa daga dukkan alfahsha wal munkari da abin ki kada a samu mutum yana faɗin kowace irin magana ta banza ko aibata wani ko sharri ko batsa ko wani abu wannan haramun wal kalamul qabihi da mummunan zance mutum ya rika faɗin zance wanda yake mai muni a cikin musulunci wannan shi ma haramun ne zalla sallallahu alaihi wasallam yana ga mana a cikin hadisi cewa wal kalimatu tayyibatu sadaqatun aw kama qala alaihi salam zance mutum ya faɗi kalma mai kyau ma sadaka ne wa yamani dalaki rantsuwar saki ita ma haramun ne mutum yayi rantsuwa da cewa in dai abu kaza bai faru ba to matarsa sakakka ce ko ko shi ya rantsa da Allah in dai ya aikata kaza to matar shi sakakka ce to wannan abin hadari ne musulunci ya hana wanti harul muslimi tsawatar da musulmi haramun ne haka kawai mutum ya dinga daka mutane tsawa yana hirgita su yana tsorata su Allah ya hana wannan wa ihanatihi ha'intan muslimi haramun ne mu'amala ta hada ka da wani dan uwanka musulmi kuma ka ha'ince shi ka cuce shi a cikin wannan mu'amala wannan haramun ne wasabbihi zagin musulmi haramun ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hana zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana zagi dukkan mutanen kirki sun hana zagi shi yasa ma zaka ga ulama shi Ibrahim ke gaya mana cewa kada ku zagi kowa har abada kada ku duki kowa har abada idan ma an zaki ku wani ya zagi ku to ku yi haƙuri domin ku masu haƙuri ne wa takhawifihi tsoratar da musulmi haramun ne. Mutum ka rika ba ɗan uwanka musulmai tsoro kana firgita su, sai zai da haƙƙin shari'i, in dai ba da haƙƙin shari'a bane zaka ba shi tsoro. Misali mutumin da yake aikata wani aiki wanda wannan aikin ba yardaje bane a cikin shari'a, to ana so ya bar wannan aikin. To ba laifi bane dan an zo an jawo mashi wasu ayoyi masu tsorotarwa ko hadisai masu tsorotarwa dangane da irin aikin da yake aikatawa dan ya je tuba. Wannan abu ne mai kyau ma. ويجب عليه حفظ بصره عن النظر الى الحرام واجب ne ga mutum ya kiyaye idansa daga barin kallon haram da abinda Allah subhanahu wataala ya hana mutum ya kalle shi to mutum ya bakin kokarin sa wajen kawar da ganin sa daga barin kallon wannan abin kaman kallon al'aura na mutane da kallon mata waɗanda ba muharramai ba ga mutane ko kuma su matan su rika kallon mazaje waɗanda ba muharramai ba gare su wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin baya halatta ga mutum ya dinga kallon musulmi bi nazratin tuzihi da kallo wanda zai cutar da wannan dan uwan nasa musulmi ka san akwai nau'in kallon da wanda ake yi mawa baya jin dadi wanda mutum da kallo na ƙuralla din nan har ya zama shi wanda ake kallon ya shiga cikin damuwa saboda yadda aka dame shi da kallon ya fara shan jinin jikin sa ya fara karguwa yana ganin kamar ko wani abu ne tare da shi ake kallon shi na aibi ko wani abu to irin wannan kallon haramun ne musulunci bai yadda da shi ba saboda a cikin sa akwai takura ma dan uwa musulmi shi kuma musulunci bai yadda ba ka aikata abin da zaka takura ko ka cutar da dan uwanka illa an yakuna fasikan sai dai idan shi wanda ake kallon ya zama fasiki ne wato fasiki shine mutum musulmi wanda yake bayyanar da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta Allah ya hana a sha giya wanda ya hito yana shan giya a bayyane a gaban mutane yana aikata ta kamar ma wani abin alheri to wannan shine fasikanci idan mutum ya zo da irin wannan aikin a cikin musulmai yana bayyanar da wani abu wanda wannan abun zunubi ne Allah ya hana amma shi yana bayyanarwa to ba tsayawa da ai ana kallon shi ba saboda a cikin kallon shi akwai hadari guda biyu na farko akan ka na biyu akan shi na farkon dake kanka shine kai da kake kallon shi yana aikata wannan laifin to yawan kallon sa yana aikata laifin nan zai jawo maka illar sabo da ganin ana yin laifi shi ko hadari na farko da mai ganin ana yin laifi zai fara tsuntar kansa a ciki shine da zarar kaga an yi abin tun kana kallon abin a matsayin babban matsala haka rika ganin kai dan an yi abin shi ga dama wannan ai an saba su wannan ma duk ba muna gani suna to kaga yanzu wani abu mai nauyi wanda Allah subhanahu wataala ya hana amma zuciyarka ta fara raskar wani mukami na jin cewa wannan abun ma kamar ba wani babban abu bane ba duk da girman shi tunda Allah ya hana saboda me ka samu wannan mukamin saboda yawan kallon wanda ke aikata shi akan ka kenan shi kuma akan shi kallon yana aikatawa din ana kallon ya he rika jin shi wani karhi ma na zuwa mai daga shedan sai rika ganin cewa ai wannan abun da yake aikatawa hamma aka zo ana kallon shi kamar ma wani abun kirki ne hamma yan kallo ya fara tarawa to idan lamba biyu yake lalata to daga nan wannan kallon da mutane yake kamar suna dangula mai qur'ani ne suna ƙara mai ƙwarin gwiwa ne suna supporting din shi ne sai kaga ya hau lamba 10 yana yi ana to daga nan kuma ba san inda abin zai tsaya ba kaga he banna ta shigo kuma a cikin garuruwan musulunci to shi yasa sai ya ce fa yajibu hijranu abinda zaka yi in mutum aka gan shi ya shiga cikin irin wannan hanya na fasikanci to wajibi ne a kaurace mishi sai a tashi a bashi gudu ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع واجب ne gare shi ya kiyaye dukkanin gabansa ya kiyaye tarsashin gabansa gurgudun iko su duk gabobin da Allah subhanahu wataala ya ba dan adam wannan gabobi ne a matsayin amana Allah ya ba mu ido ya hore mana muna gani da shi muna kallon abinda muke so muna rarrabewa tsakanin fari da baki da ja da dukkan kaloli ko muna gane waɗanda muka sani da shi da sauran alkhairai da Allah subhanahu wataala ya sanya mana a ciki to sai ya ce mu idan nan mu yi abin da muke so da shi amma ga wani layi ya ja mana ga wani abu kada mu kalle shi ga wani al'aura na mutane kada mu kalla abinda Allah ya haramta na sako in an zo ana aikatawa kada mu kalla matar da ba ta ka ba manisanciyar matar da ba wata alaka dake tsakaninka da ita ba matar ka ba ba muharramarka ba kada ka kalla to sai Allah subhanahu wata'ala ya guda mu da wannan wanda ya kiyaye ya tsaya inda Allah subhanahu wata'ala ya tsaye da shi ya aikata abinda Allah ya yarda aikata da wannan abinda Allah ya baka a ran shi dan yayin da za ka yi to wanda ya aikata ka ya tsira shi yasa ake so mu rika kokari sosai wajen ganin mun kau da kai daga barin kallon duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta mana kallon sa wa ayyu hibba lillahi sannan wajibi ne mutum mukallafi in zai soyayya yayi soyayyan nan saboda Allah ya zama duk wanda zaka so ka so shi saboda Allah a'a me yasa kake son shi saboda Allah ne kake son shi saboda Allah ya bi lamarin Allah ya tsaya ma Allah dan zatin Allah kake son shi duk wani sababi da zaka so mutun dan shi to akwai ran da zaka bata in dai ba dan Allah bane idan ka so shi dan ya baka ya faranta maka rai to in dai sababin faranta ma ran nan yasa kake son shi to ka rubuta ranar batawa ku tana nan ta matsu dan dan adam kanshi ma da kanshi yana bata ma kanshi rai ya ma kanshi abinda da kanshi zai zo yana cizon yatsa bare kai da ba shi ba to dole wata rana zai bata ma dai kaga in ka so shi dan ya faranta ma gobe in ya bata ma dai kaga sai ka koma kinya a'a da ka so shi dan Allah da ba za ka daina son shi wadan ya bakanta ma rai sai kai masa uzuri to shine wannan waya bagada lahu sannan idan za ka yi ki kai saboda Allah ya zama duk wanda za ka ki ka ki shi ne saboda Allah to ya ake yin ki dan Allah shi a tsarin addinin musulunci ba a yadda musulmi ya ki dan uwansa musulmi ba babu wani abu da mutum musulmi zai aikata ka koma kana kin shi wannan musulman babu wannan a musulunci kin dan uwa musulmi ba shi a musulunci a sai dai a ki wani aiki da dan uwa musulmi ya aikata wanda wannan aikin mummuna ne a musulunci misali mutum yayi zina Allah ya tsare to in yayi zina yanzu duk da yayi wannan zinan ba shi bane abin kyama zinar da ya aikata din ita ce abin kyama a tare da shi da zai tuba ya dawo zuwa ga Allah ko a masa haddi to kuma sai a koma ana kaji kana son shi dama baka ki shi ba abinda ya aikata ka ki kamar misali mutum ya sha giya a yanzu an ki shi ba wai shi aka ki shi akan kanshi ba a wannan giyar da ya sha ita aka ki kanta a gare shi ai ban gane ko a ga yazo a cikin hadisi zamanin shugaba alaihi salatu wassalam sai wani sahabi ya aikata wani laifi sai akai masa haddi da akai masa haddi sai sahabbai suka rika fadin maganganu irin na rashin yabo a gare shi ana dan tirda abin da abin ganna manzo Allah sun ce a'a ya kuke yi mishi haka bayan kuma shi masoyin Allah da manzon Allah ne wa sallallahu alaihi wasallam abin da ake mana nuni anan aikata wannan aikin bai hitar da shi daga musulunci ba bai hitar da shi daga da'irar zaman shi dan uwanku musulmi ba kun bai sa ya zama kuna kin shi ba a hede ku ki wannan aikin da ya aikata kaga in ka ki mutum saboda ya yana aikata wata wannan kaga da ya ba aikata bannan dama ba wata matsala tsakaninka da shi kenan kuma komai sai ya gyaru sabanin yadda za ka ga yanzu muke rayuwa akwai gyara a cike akwai matsala in an tayi haka ba za a same yadda ake bukata ba sai kaga mutum yana aikata aiki na saban Allah haram ba abun alheri bane ba to amma hanyar da za a bi wajen jawo hankalin wanda ya kauce ba hanya ba ce ta kangwama da tsana Allah ma subhanahu wata'ala yayi umarni ne da a jawo hankalin waɗanda suka bar gaskiya ta hanyar wato hikima da wa'azi mai kyau su ake da hanyar da za a bi ta hikima da zaman lafiya da wa'azi da nasiha a bi ta domin a fahimtar da wanda bai fahimta ba amma idan aka biyo ta hanyar zagi da tsangwama da cin mutunci to ba a nemi ya gyara ba an nema a ƙara haukata shi a barkata shi kuma ya afka dawa daga nan an yi asarar shi a matsayin musulmi kai ma ka yi asara saboda ka zo cikin addinin Allah da sunan kira zuwa ga Allah kuma ka batan ma Allah da bayi dan baka bi hanyar da Allah ya ce a bi ba wajen kiran wanda ya bata Allah ya samu dace wayar da lahu sannan in zaka yadda da mutum to ka yadda da shi saboda Allah wa ya ghadaba lahu hakanan idan zaka fushi da shi ai fushi da shi saboda Allah ya zama ya aikata wani aiki ne yardajje a gurin Allah sai ka ji wannan mutum kai ma ka yadda da shi ya zama shi kuma wannan yana aikata wani abu ne wanda wannan abun Allah na fushi da aikin sai ka ji kai fushi da shi kaga me ya jawo kai fushi da shi wannan aikin da ya aikata kaga yanzu ba shi bane a aikin ne kaga da ya tubi ga barin aikin ya dawo ya bi hanya zaka ji kuma yanzu kana san shi kenan amma in za ka tsansa shi kanshi kake yi to ko me zai yi na alheri zaka ji baka san shi duk lokacin da kaji dan uwanka musulmi ko me zai aikata na alheri bai ma ba baka san shi to akwai gyara a cikin zuciyarka baka da lafiya eh kana fama da larura ta zuciya wa yamura bil ma'ruf sannan wajibi ne mutum ya umarni da kyakkyawan aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana Allah subhanahu wa ta'ala yana fadi a cikin alqur'ani ko wal takum minkum ummatan yad'una ila khairi wa yamuruna bil ma'ruf ulaika humul muflihuna lallai ne a samu wasu jama'a a cikin ku da za su rika kiraya zuwa ga alheri suna hana mummuna wannan su ne masu babbar rabo hadisi kuma yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastadi fa bi lisanihi wa illam yastadi fa bi qalbihi wa zalika adafu al iman dan mutun yaga ana a wanda ba daidai ba ana aikata abin ki to yi kokarin kawar da abin da hannunsa ko kuma ya kawar da shi da bakinsa ko kuma ya kyabin a cikin zuciyarsa to kaga wannan shine hakikan murni da kyakkyawa din babban hanyar da za a nuna mutane yadda za su aikata kyakkyawa shine a aikata kyakkyawan su ma su gani su aikata kada ya zama kana umarni da kyakkyawan kana zanne kuma kana cewa ai aikata abun alheri ai kaza sai kuma a ganka baka aikata abu to akwai rashin cika umarnin Allah subhanahu wataala a nan wajen wayanha anil munkari sannan mutun yayi hani ga barin mummuna duk wani abun da yake wannan abun mummuna ne to kai kokarin hani ga barin abun amma hanin ayisa ta yadda Allah subhanahu wataala yace ayi ayisa ta yadda Allah subhanahu wataala yace ayi biyu mutun yana aikata laihi kuma kaso shi saboda yana aikata laihin sura alqur'ani yana cewa لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه تو كاغا بزيو متين أيكة زنبي وكما كجينا تأيكة ونم ولم بتما كما كي تجن كنا سنشي كنا كما ينا ينديني تو ونم با إيماني با ألاما بشيت إيماني kamar yadda kuma mutun ya aikata laihin ka zo wajen jawo shi zuwa ga barin laihin kuma ka tsananta ka matsa kai ta hallaka shi hallakar da shi ana kore shi ana aibata shi ana tabar da shi shi ma wannan kuma ba a bi hanyar Allah ba tunda Allah subhanahu wataala ce udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mu'izatil hasana da kyakkyawan zance da laddafawa da rangwantawa ake jawo wanda bai fahimta ba har ya fahimta kuma a jawo shi ba dan a aibata shi ba a jawo shi dan Allah ya sanya shiriyar sa a hannunka kada ka zo kana jan mutane zuwa ga alheri kana so su bar wani banna da suke aikata kuma ka rika nuna musu wato bambanci tsakaninka da su ka hi su ka su wulakantattu ne su ba su da mutunci su mutanen banza ne to idan kai haka baka bi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba ba kuma ka bi hanyar da kake so su mutanen nan da suke banna su fahimci ka ba dan in ka laddafa ka rangwanta ka bi a hankali sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka mutum dubu lokacin da in ka bi wancan tsarin naka to zai wahala ka samu mutum ɗaya sai dai ma su dauke ka a matsayin maki kai kuma kana ganin basu ba Allah ba ka basu su kuma suna ganin ba Allah kake ma aiki ba kin su kawai kake to shi yasa duk al'amura in an maida su yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni to za ka ga ana samun sauki na matsaloli kuma za a dace a cikin abin da ake so a aikata na kiraya Allah ya samu dace kwaya haramu alaihi al-kazibu ƙarya ta haramta ga mutum ƙarya ita ce mutum ya kirkiri zancen da ba a yi ba ba haka yake ba kawai ya shafta ya faɗa wannan yana da hadari so da alqur'ani yana gaya mana innama yaftari al-kazib alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wannan ba su imani da Allah bane kai suke kirkirar ƙarya wal ghibatu giba haramun ne hadisi yana cewa al-ghibatu ashaddu min az-zina, ko giba ita ce mafi tsanani daga zina, daga zina. Sannan Qur'ani na cewa akan giba wala yaghtab ba'dukum ba'da ayhubbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakharihtumuhu wa taqallaha inna allaha tawwabur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana giba shine cin nama, cin naman dan uwa, cin naman mutane. Mutum ba shi guri a zo a yi tazancen shi, ana aiwata shi, ana gulman shi, wannan haramun. Har ma sahabi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene giba? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayi yake tambayan su, yake cewa kun ka san me ake ce ma giba? Suka ce Allah da manzonsa shine mafi sani. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce giba ita ce ka ambaci dan uwanka da wani abu wanda yake kin abu. Sai sahabbai suka ce to ya Rasulullahi, idan ya kasance wannan abin da muka ambata koda yana ki, in abin akwai shi kuma gaskiya ne akan yafa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ya zama abin da kuka faɗa akan shin gaskiya ne akwai shi, to ai shi ake ce ma giba kenan, kun yi giba shi. In dai har in an faɗi maganar nan ya ji zai ji haushi, ba za ta yi mai daɗi ba, to in an faɗe ta an yi giba. Idan kuma ya zama abin da aka faɗin ma bai mai daɗi ba, kuma kasafi aka yi mai bai abin baya tare da shi, to wannan kuma ya an masa kiran ƙarya, an ƙirƙiri ƙarya an yaɓa masa, an ƙirƙiri ƙarya ne kuma an yaɓa masa. So da haka giba haɗari ne mai girma sosai, haɗari ne mai girma. Wannan namimatu da annamimanci, annamimanci shi ne wato buɗe wani abu na sirrin mutum wanda baya so a buɗe shi a gurin wani. Ka ɗauki wani sirri na mutum ko wani abu na bayani kan rayuwar mutum, ka je ka gaya ma wani wanda shi wannan wanda aka bada bayanin a kansa bai so a buɗe wannan abin a faɗi ma wani, na farko kenan. Ko kuma ya zama a wata magana ce ta wani aka ɗauka aka kai ma wani wadda faɗin wannan maganar zai tada fitina, zai kawo gaba, zai kawo ƙiyayya, zai kawo rashin fahimta ga juna, to wannan shi ma a nau'i ne na annamimanci. Walkibru da girman kai, girman kai haramun ne a cikin musulunci. Shi ne mutum ya riƙa kallon kansa a matsayin wani babba, mutum ya riƙa kai kansa wani matsayi wanda yake ganin kansa a cikin a cikin wani matsayi, wani mukami wanda yake kallon cewa ya fi ƙarfin kowa a cikin shi. Ya riƙa ganin cewa shi kamar wani na daban ne a cikin mutane, yana da wata isa, yana da wata izza, yana ba kanshi wani wasu mukamai, wasu matsayi. Wannan yana da matuƙar hadari da yawa. Wal ujubu da jiji da kai, da girman kai da jiji da kai makusanta ne, amma ma'anan su ya saba. Shi girman kai shi ne mutum ya riƙa ganin cewa shi wani babba ne a cikin zuciyar shi, yana kallon kanshi kamar ya fi kowa ma, kamar shi ne wani mashahuri ne, shi ya fi ƙarfin kowa, shi wani babba ne, shi kamar shi yana jin girman shi, fahim kuma ba kowa ba ne, shi ɗan adam ne wanda yake mai rauni. Wal ujubu shi kuma jiji da kai shi ne mutum ya riƙa tuƙabo, yana turuƙo, yana hankamewa, yana banƙamewa, yana ganin cewa yana bar ƙaba ka haɗu, yana sanya tufafi irin na jin isa da jin alfarma da jin girma da jin cewa shi kamar shi mu kamar mu za a yi makaza, mu manya ne mu, to wannan shi ne jiji da kai, duka haramun ne. Allah ne kaɗai mai girma, kowa mai ƙanƙanci ne, wanda ya yi wani gurin Allah, wanda ya yi wani tsoron Allah. In ɗaukaka kake so, to ta hika je ka ji tsoron Allah. Innal izzata lillahi wa lil rasulihi wa lil mu'minin. Wariya'u, riya haramunci. Ita riya shi ne mutum ya aikata wani aiki na ibada ba don Allah ba, sai don a gani a ce ya yi ko a yaba masa. Wassum'atu sum'a shi ma haramun ne. Shi ne mutum ya aikata aiki na ibada a ɓoye, sai ya zo yana ba da labari don a yabe shi, a ji cewa shi wani babban mai ƙoƙari ne, wani babban mai imani. Walhasadu, hasada haramun ne. Hasada shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wani mukami ko wani matsayi ko wata ɗaukaka ko wani daraja, sai ka riƙa jin kana baƙin cikin wannan abin da Allah ya ba shi, kai ba ka so, kana jin haushi. bayan kuma shi ma yadda ya ga kanshi idan ka kanka a yadda kake shi ma haka ya tsinci kanshi a inda yake kowa da inda Allah ya aje shi da abinda Allah ya halicce shi din ya aikata shi saboda haka in ka ji Allah na ba mutane daraja da wata falala kana kin su kana jin haushin su to sunanka mai hasada wallo kuma hadari ce tana bata aiki wani malami mai hikima yana cewa ita hasada wato kamar mutum yana so ya ma Allah gyara ne ya nuna cewa ai ya ubangiji abin nan da kai na ni'ima ka bawa ne ba haka ya kamata ba ai abin da ya kamata shine ni ya kamata ka ba shine kuma ka bashi to kuma da kai hakan ban yadda ba saboda haka zan yake shi ai kuma haka mutum ke ne saboda abin da kake ma mutum din hasada akan shi me kokarin ya cikin samun abin Allah ne kawai ya hukunta shi a ganshi a haka wa kullum mai surli ma kulka kowa Allah ya sauƙaƙe mishi abin da ya halicce shi dan shi duk abin da Allah ya halicce mutum dan wannan abin to Allah ya sauƙaƙe mishi hanyar samun wannan abin to yosh Allah zai sauƙaƙe mu bawa hanyar samun wani abu da ya so ya samu kai kuma ka koma gehe kana ganin cewa wannan bawan bai kamata ya samu wannan abin ba to me kake ne ya kake so ai ko ku kai zaka tsara ma Allah yadda zai tafiye akwai hadari sannan mai hasada da zai gane da yayi mu uban shi ko uwar shi hasada saboda dukkan alherin da mutum yake aikatawa na sallah da abu da komai na ibada da yake aikatawa in dai akwai wanda kake mu hasada to duk ladan aikin da ka aikata shi za a kwashe a ba ladan aikin haka hadisi yace wal bagudu da keta shine mugunta waraitul fadli ala al-ghayr da kuma ganin fifiko akan wani mutum ya riga ganin aiko banza dai na hiwani kai shi shirishin hankali ko ganin kafi wani jin fifiko tsakaninka da wani hadari ne me kokarin ka me tasirin ka a cikin abin da kai kankan ka samu me kake yi ma kankan alheri ko ka tunkuɗe ma kankan sharri ai baba wanda zaka iya yi a nan cikin Allah ka gode ma Allah akan ni'imomin sa ka ta yadda su yadda Allah yake so ba wai ka tsaya kana ganin kafi wani ba wannan hadari ne wal hamzu zinde haramun ne shine rika yafacai ana zunde ana zuna wajen sha'anin gulma da sauransu ko da mutum yazo zai wuce ko ana wani zance ko ana hanfana ana irin cuna bakin nan ana cunawa ana yin noni da shi saboda nau'i ne na gulma da shiga cikin sha'anin da bai kamata mutum ba harkar da bata dame shi da kuma san aibata wasu mutane inda gaskiya za a fada wanda Allah ya ji da ita da an yi furci kai sai an fade ta wallamzu da kyafce a riga harba idaniya din nan ana ya fitowa ana kikkafta su ana son a nuna mu wani abu wanda yawanci shi ma wannan zaka ga nau'i ne na gulma nau'i ne na aibatawa nau'i ne na kokarin cin mutuncin wasu mutane wal abathu da wasanni dukkanin wasanni musulunci bai yadda da su ba illa dai wasu wasanni da aka togade wadanda su wa'annan an yi togaciya akan su shine wasan koyon harbi da wasan tseren doki da wasa tsakanin mata da miji wannan musulunci bai hana ba amma bayan nan duk wani wasa addinin musulunci haramun ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai halicce sama da ƙasa don wasa ba bai kuma halicce mu don mai wasa ba kuma ba addinin wasa bane yawwa wasu furiyatu da ba a taba a ce shi ba a taba a ce shine a ita fadin zantuttuka irin na ƙarya da banda irin na ƙarerai dan ayi nishadi ayi dariya kawai a ji dadi a zanna a shirye zance a tsara shi yadda za a ji yadda masu saurare dadi kuma zancen ƙarya ne kawai dan ayi nishadi ayi raha ayi farin ciki hadisi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa kalmar azaba ta tabbata ga wanda yake zannawa yake kago labarai yana gaya wa mutane dan su yi dariya yace wailun lahu thumma wailun lahu aw kama qala alaihi salatu wassalam kalman azaba ta tabbata gare shi narko ya tabbata gare shi sannan ya kara tabbata a gare shi saboda haka akwai hadari a cikin tsayawa a ita irin wayannan zantuttuka na bandariya da karerai da zantutukan banza kawai dan a dariya a yi nishadi a wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kun san abin da na sani da kun yi kuka da yawa da kun yi dariya ya kaɗan so da haka sai mu kulura da wannan mu kiyaye alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kubatar da mu assalamu alaikum